على من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما ينهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة يمتشي نرانر السبر هدو غوثن شوال هدو غوثن زلتعدة هجرة منذو صلى الله عليه وآله وسلم جبو إيدة أيوه إيدة أشرين دترة wanda ya zo daidai da ɗaya ne ko ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako-mako cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na al-hafiz az-zabidi rahimahullahu ta'ala a inda muke cikin kitabul wudu wannan kuma shine darasinmu na 80 daidai zamu tashi kan hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda da zuwanku yace an Anas radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma' wa fi riwayatin min ma'in wa anaza يستنجي بالماء وانا حديثي انكر وشي لقى انا استمانك الله يقال مصير دا قال يشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي اذا يفتو دومين بيان بكاترسا اجيق انا وغلام نيد ونيار سيمزو معنا اداوة من الماء muna ɗauke da buta cike da ruwa wa fi riwayatin min ma'in wa anaza muna ɗauke da ruwa da kuma sanda yastanji bil ma'i yana yin tsarki da wannan ruwan wannan hadisi na Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin wannan littafi Kitabul Wudu a ƙarƙashin bab al-istinja'u bil-ma babin da yake magana akan tsarki na ruwa ko tsarki da ruwa ya kuma maimaita shi a cikin dai shi kitabul wudu amma a ƙarƙashin babun man humila ma'ahu al-ma li tahurihi ko kuma man hamala ma'ahu al-ma li tahurihi wanda ya ɗauki ruwa tare da shi domin tsarkinsa ya kuma maimaita shi dai har ila yau a cikin dai kitabul wudu amma a ƙarƙashin wani babi mai taken babu hamlil anazati ma'al ma'i fil istinja babun da yake magana akan ɗaukan ruwa tare da sanda domin yin tsarki sannan ya kawo shi a ƙarƙashin wani babi babun fi ghaslil bawli babin da yake magana akan wanke fitsari sannan ya kawo shi a cikin kitabus sala babu salati ila al-anazati babun yin sallah zuwa ga sanda wato tamkar sitra kenan ga masallaci don haka bukhari ya maimaita shi a guri daban-daban imam muslim ya kawo shi a kitabus sala Imam al-Bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin wannan babi babu istinja'i bil-ma babin yin tsarki na ruwa ko tsarki da ruwa domin yayi raddi ga wanda yake ganin makaruhi ne yin tsarki da ruwa ko kuma yayi raddi ga wanda yake ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da ruwa wajen tsarkinsa ba Ibn Abi Shayba a cikin littafin sa al-Musannaf ya ruwaito mana ruwayoyi daban-daban da kyawawan salsala يا رويتو دك حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أن تنبيش قمد الكروة سيتي إذن لا يزال في يدي نسل إن هرناي أنفاني دروة وجل أركي هنونا بذي بشي بينا وعي كنان yana ganin bai dace mutum ya yi amfani da hannunsa ba ya zuba ruwa a kai ya yi tsarki. Haka nan Ibnu Abi Shayba ya rawaito da kyakkyawar salsala daga Nafi Maula Abdullahi dan Umar, shi kuma daga Abdullahi dan Umar yake cewa kana la yastanji bil ma, Abdullahi dan Umar baya amfani da ruwa wajen tsarkinsa. Haka nan ya rawaito mana daga الزبير عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام شيما ينا شوا ما كنا نفعله باما أمفاني دلوا وجن صلكم ابن السين ونما لمين ليشن من بقاري شيما الاستاف سياتر دقى إمام مالك ينا قنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنج بالماء لي أبخاني دلوا موجن تلكنسا. حكى ابن السين يرويته لدى مالك ينا سوا. حكى لن ابن حبيب عبد الملك ابن حبيب ونما لمين لدى شكيب علماء مالكية وان يروي تشهرر لتاف النن مالكية لأيك كرا شاء الواضحة دينا بسكيل التفن مالكية. Toshi ibn Habib, Abdulmalik ibn Habib yana ganin makaruni ne mutum ya yi amfani da ruwa wajen tsarki, domin yana cewa ai ruwa abinci ne, ma'ana ruwa abin sha ne, ni'ima ne da Ubangiji ya hore mutum don ya sha ya kashe kishinsa, ya kuma zai amfani da shi wajen kawar da najasa. To irin waɗannan maganganu da aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabbai shi yasa Imam al-Bukhari ya kulla wannan babu, domin ya zama kamar raddi, kamar martani, kamar bayar da ansa ga waɗanda suka yi inkarin al-istinja'u bil ma'i. Da shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisansa sahihai cewa ya yi amfani da ruwa wajen tsarkinsa. Wannan zai kawar da dukkan wani shakku. Wasu daga cikin magabata an tambaye su game da tsarkin ruwa, su ce wannan tsarki ne na mata, amma ba na maza ba, maza sai dai al-istijmar, tsarkin hoge, amma ba tsarkin ruwa ba. Ke ai wannan tsarkin mata ne, za ku ga wannan asar ɗin a cikin muwatta na Imam Malik. To duk wannan ne Imam al-Bukhari yake bawa da yake mayarwa martani a cikin wannan babi din, shi yasa ya kawo wannan babi din. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شلوك شنده فتدنبيا بكاترسا أجيء أنا وغلام أنا سيتيني دون يارو سيبزو أوتر واير أغرم بخاري أجيء أنا وغلام منا سيئنزو ني دون يارو دكستم منا daga cikinmu, daga cikin sususuwa, daga cikin sususa habbai, ko daga cikin susu mutanen Madina al-Ansar. Ya zo a cikin al-mustakhraj na al-Isma'ili yana cewa aji'u ana wa gulamun min al-Ansar. Kaga minna kenan ma'anarsa min al-Ansar. A wata ruwaya ta Muslim, aji'u ana wa gulamun nahwi, sai in zo ni da wani yaro kamata, kamarsa wajen ne, kamarsa wajen shekaru, wanda yake tsaransa ne. Al-gulamu a gurin Larabawa idan suka ce da mutum al-gulam, suna nufin min ladun fitam ila sinni ila sab'i sini. Haka Ibn Sina ya faɗa a cikin littafinsa Al-Muhkam. Sai idan Larabawa suka ce gulamu, suna nufin tun lokacin da aka yaye yaro har zuwa shekara bakwai, ana kiran shi al-gulamu. Amma Az-Zamakhshari a cikin littafinsa Asasul Balagha yana cewa al-ghulamu, in aka ce al-ghulamu ana nufin as-saghiru ila haddi al-intiha, yaro karami har zuwa ya fara girma. Lokacin da ya fara girma ya fara zuwa, to an daina ce masa kuma gulamu. In kuma har ya zama na da gemu baya buɗu a jikin abin da din sa, aka ce kuma da shi gulamu, to wannan majazi ne. An yi amfani da kalmar ne amma ba a mahallinta ba. Harshen na Larabci ya ba da damar a ce da mutum gulamu ko da kuwa ya wuce shekarun da za a kira wuta haka saboda wani dalili. To shi ne ke cewa aji'u ana wa gulamun nahwi, ni da wani yaro kwatankwaci na, sai mun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mu kawo masa ruwa ko mu kawo masa ruwa da sandarsa. Ma'ana idawatun, idawa sun ce shi ne ina'un saghirun min jild, ko ka faɗa bi lughatil asri ka ce ibriqun saghirun min jild, wato butar fata ƴar ƙanƙanwa. Buta ce suke yin ta amma ta fata kuma ƴar ƙanƙanwa, shi ne suke kira idawa. Min ma'in ay mamlu'in ko mamlu'atin min ma, wacce take cike da ruwa. A wata ruwaya yace min ma'in wa anaza, yanzu masa da ruwa da kuma sanda, sai yace ya sanji bihi. Abinda ya faru a nan shi mai wannan ikhtisari wanda yake rairayo mana hadisan ya cire wata kalma a nan, yadda kalmar ta zo ya'ani ya sanji bihi, ya'ani akwai kalmar ya'ani ya sanji bihi, yana nufin yana yin tsarki da ruwa. Wato akwai kalma wacce take nuna fassara ce aka yi ta hadisi, an kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa, me yayi da ruwa? To shi ne wata kalma ta zo wacce take nuna mana fassarar hadisi, ya'ani ya sanji bihi. Kaga kalmar ya'ani tana nufin fassara hadisin ake, amma ya sanji bihi din baya cikin karatan hadisi. Haka yake a cikin Bukhari. A gurin al-Isma'ili, al-Isma'ili yana da littafi sunan shi al-Mustakhraj ala sahihai, sai al-Mustakhraj ala sahihai. A gurin Isma'ili wannan ruwaya ta zo da lafazin fanṭalaqa ana wa ghulamun min al-ansari ma'ana idawatun fiha ma'un yastanji minha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, ni da wani yaro daga cikin mutanen Madina sai mu tafi dauke da buta ta ruwa, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tsarki da wannan ruwan. Kaga lafazin da yazo a cikin ruwayar Isma'ili karara yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da wannan ruwan ne wajen ya tsarkake ya tsarkaka daga bukatar da ya biya. A ruwayar Bukhari wacce ta zo daga Rawah ibn al-Qasim an Ata ibn Abi Maimuna عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرد لحاجته أتيته بماء فيغسل به. النبي صلى الله عليه وسلم إذا يفتو دومين بيهم بقات الساعة نسل كيمة رواء إن جأنس فيغسل به. كان قولنا ما رواء القرنة نسل النبي صلى الله عليه وسلم يأي أبطانيد وأن الرواء يا ذوها الى ابو مسلم اتقين صحيح للتافن سا دغ خالد ابن ابي خالد الحذاء دغ عطاء ابن ابي ميمونه دغ انس ابن مالك فخرج علينا وقد استنجى بالماء. كذا اتما wannan kalara ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fani da wannan ruwa. Da masa lakabi da sahibul musada, wato yana ɗaukan filan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwantawa ya shigida a kai, yakan rike masa wannan filo din. Ya tabbata a cikin littafin Bukhari da Muslim hadisin Alqama yake cewa qadimtu ash-sham, Alqama ibn Abi Waqqas ibn Waqqas afwan, Alqama ibn Waqqas yake cewa nazo wata rana nazo Sham, fa sallaytu rak'atayn, sai nayi sallah raka'a biyu a masallaci. Bayan na gama sallah, sun maƙultu sai na ce, اللهم يسر لي جليسا صالحا جاء ubangiji ka hore mun abokin zama na kwarai abokin zama na gari wanda zamu zauna har ma mai gira da shi fa ataitu qauman fajalastu ilayhi yace da naga masalla nayi wannan addu'a sai naga wasu mutane sai na je gurin su sai na zauna fa idha shaykhun qad jaa jalasa ila janbi ina zauna cikin mutanen nan sai ga wani dattijo ya zo shi kuma sai ya zauna kusa da ni قلت من هذا سيدة شوانا دستيجا كمو عليني قالوا أبو الدرداء كسي أي وانا شيني صحابنا أبو الدرداء فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسره لي سيناه كألا يهولي من أبو كين زمانك وليس سيقول قد يهولي من شي قال ممن أنت سيدتي كيكو مدك إله دمو نغريكتي sai alqaba yace min ahlil kufa daga garin kufa nake daga cikin mutanen kufa sai alqama sai abu darda sai yace wa alqama awalaysa fikum ibnu ummi abdin sahibun na'laini ku sahibun na'laini wal wisadati wal mithara a inda kuke a kufa ba kuna tare da ibnu ummi abdin ba ma'abocin takalma biyu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'abocin kulo ma'abocin butar tsarki ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin abdullahi dan mas'ud shine ake masa laqabi da ibnu ummi abdin sannan ake masa wannan take da cewa sahibun na'alaini ko sahibul mithharati wal wisada kaga abu darda ya faɗa masa wannan ne da siga ta yabo ga abdullahi dan mas'ud cewa yana da wannan daraja yana da wannan matsayi to zai yiwu ya kasance shi ne al-gulamu din da Anas yake nufi a nan babu shakka abdullahi dan mas'ud babba ne ya girma Anas nesa ba kusa ba Anas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina yana dan karami bai fi shekara 10 ba yana yaro uwarsa ta kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sai dinga ma annabi manzo Allah ya hidima yau manzo Allah ya hidima har manzo Allah ya bar duniya saboda sannan manzo Allah ya bar duniya bai wuce bai fi shekara 20 ba Ibnu Mas'ud da shi aka yi wani hijira babba ne to zai yi wa zama shi ne gulamun min nadin ba zai yiwu ba saboda ya ce gulamun minna ay min al-ansar ibnu mas'ud fa amma wanda kabila ne taqafi ne mutumin ta'ifa ne mutumin saqifa ba daga banu saqif yake saboda ka kaga ba ansari bane muhajiri ne sai dai idan mun ce minna din nan yana nufin min as-sahaba yace yana nufin minna ay min as-sahaba ko kuma a minna din da yake yana nufin min ahli al-madina kasancewa abdullahi dan mas'ud ya zauna madina shi ma ga dan madina malamai suna cewa man sakana baladan arba'a sinin nusiba ilayhi wanda zai zauna gari shekara 4 to sai a jingina shi zuwa ga wannan garin in ya zauna kufa ya shekara 4 to ya zama al-kufi in ya zauna basra ya shekara 4 kawai a basra ya zama al-basri in ya zauna a makka ya shekara 4 ya zama al-makki in ya zauna a madina ya shekara 4 ya zama al-madani amma yanzu ko zaka shekara 40 wallahi za su tattaro ka su watso ka kasar ka saboda haka amma kuma a wani gurin mun ga ya ce gulamun min al-ansar kaga al-ansar laqabi ne da ake gaya wa mutanen da suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ba masu hijirar ba kaga kenan mutanen madina sune al-ansar ibnu mas'ud shi kuma muhajir ne
sai dai idan an ce al'ansar din kalmar an yi amfani da ita a nan a matsayin duk wani wanda ya taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a matsayin laqabi na mutanen Madina kadai ba kaga Abdullahi dan Mas'ud kenan zai shiga karkashi sannan kuma ya ce gulamu Abdullahi dan Mas'ud kuma ba gulamun bane kuma ya ce nahwi ko nahwi din yana nufin tsara na sa'ana shi kuma Abdullahi dan Mas'ud ya fi shi amma za mu ga akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka lokacin da ya ga Abdullahi dan Mas'ud yana kiwo ya kira shi da gulam yace innaka la gulamun muallam sai da shi innaka la gulamun muallam kai dai yaro ne wanda aka yi wa training ka iya yadda zaka gudanar da kiwo amma zai yi wuya a ce shine ana take nufi a wannan ruwaya akwai Abu Huraira Allah ya kara masa yarda Abu Dawud ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa kana annabiy sallallahu alaihi wasallama idza atal khala ataituhu bima'in fi rakwatin fastanjabi ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yazo wato wurin biyan bukatar sa bayi nakan zo masa da wata salka ko wata buta ta ruwa sai ya yi tsarki da ita da wannan ruwan to zai yi ya kasance shi ne al-gulamu din da ake nufi a hadisin mu ya zama shi ne Abu Huraira wa gulamun minna ko wa gulamun ma'ana idawatun Abu Huraira ake nufi abinda aka faɗa dangane da Abdullahi dan Mas'ud za a iya faɗarsa a nan dangane da Abu Huraira. Abu Huraira na farko ba ansari ba ne shi ma mutumin Yaman ne daga ƙabilar Daud shi ma hijira ya yi ya zo ya musulunta bayan shekara bakwai da hijira. Ya musulunta bayan shekara bakwai da hijira. Ta kuma ya zo a matsayinsa na ainihin babban mutum ba yaro ƙarami ba. amma a cikin littafin al-musannaf na ibnu abi shayba lokacin da ya kawo hadisin gamuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da aljannu ko gamuwar aljannu da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira ya kawo cewa kana abu huraira yahmilu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam al-idawata li wudu'ihi wa hajatihi abu huraira yana daukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wato buta ta fata domin ya yi alwala domin kuma ya yi tsarki yayin da ya gama biyan bukatarsa fa ma zai wuya ya zama shi ne akwai jabir ibnu abdullah al-ansari ya tabbata a cikin hadisin muslim hadisi ne dogo a ciki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in talaqa li hajatihi fa atba'ahu jabir bi ilawa انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأتبعه جابر بإداوة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بهم بقاته جابر يا بيش تارد ودارد بوتا تفاتا زيو يا كسن في شين غلام عند أنا سيكي نفي نفر قولي في مامي قرار شكروني بابا بابني أنغانكو جابر في ما قرنيني ko da zai dara Anas ba da yawa ba sannan kuma ansari ne ko kaga wannan zai fi dacewa da siyakin ruwayar Anas don haka idan an fassara gulamun din nan da cewa shine Jabir ya fi kusa sama da a fassara shi da cewa shine Abdullahi dan Mas'ud ko Abu Huraira to yace a wata ruwaya min ma'in wa anaza menene anaza anaza rumhun qasir aridin nasli wato gajeren mashi ne amma dan gajere shi ne suke cewa anaza sanda ce kasanta da karfe wanda yake da fadi da tsini saboda bai kai tsawon mashi da aka sani ana fita da shi yaki ba amma kuma tsarinsa irin zubinsa irin zubin mashi ne, shi suke cewa anada. Idan ka ce anda, me kenan? Akuya. Wato da za ka ɗaure wannan nunun ɗin, ta tashi daga sanda ta kuma anada sanda, anda akuya. Akwai Muhammad ibn al-Musanna, ɗaya daga cikin malaman Bukhari ne, ɗaya daga cikin malaman ashabu sitta, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, duk sun rawaito daga Muhammad ibn al-Musanna. Muhammad ibn al-Musanna ya rawaito hadisi da salsalarsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. صلى إلى عنزة. أقوى وتقبيلة. وندئتما سونا قبيلة رياي كما دونا. إتما أنا كلا قبيلة عنزة. شوانا ما لم نلوك سند إلويتو حديثي. سيئزة تشيوى. صلى الى عنزه يعني صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يا موسى الدعاء يا موسى ثلاث فيك سوى نحن من قبيله صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيك قولنا حديثا كذا قلنا شيء للتفكير نعم وانكما وان ذي كرنت عش عنزه فيك صلى النبي الى عنزه النبي يا صلى يا اخويا ستره كذا قلت يا ستره ان كما ما سي اي دوري في وكذا وانا ندك شيء اكي كرا التصحيف كو التصحيف اللفظي كو التصحيف المعنوي شيء بنا محمد ابن المثنى التصحيف المعنوي بقى التصحيف اللفظي يا كرا انت لفظ دي دي اما كما معنى بيباش معنى دي دي صور هكا العنزة شين رمح صغير ذو نصل عريض شين gajeren mashi wanda yake da kai mai faɗi. Larabawa sukan riƙe irin wannan sanda ɗin lokacin da za su fita, musamman idan za su fita wajen gari, kuma suna yin haka ne saboda wasu dalilai, wasu hikimomi, don wasu fa'idoji. Na ɗaya, idan an zo sallah, tunda guri ne wanda yake fili ne fayau, babu gine-gine, babu ruwan wasu, sai su haka wannan sanda ɗin, sai ta zama musu sitira. An gane ku? Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila anaza, wannan sandar da yake yawo da ita har su ana suke rike masa, in ya zai fili zai yi sallah, kuma lokacin da zai biya buƙatarsa zai fita khala ne. Khala shine al-fada, fili fayau wanda babu komai a gurin. In ya je ya biya buƙatarsa zai yi alwala, annabi baya zama ala ghairi tahur, zai yi alwala. Idan ya alwala kuma yakan yi nafila guda biyu, raka'a guda biyu nafila. To lokacin da zai yi wannan nafila din yakan kafa wannan sanda a matsayin sitira, kaga ɗaya daga cikin amfanin ta kenan. Na biyu, Madina da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cike take da munafikai da Yahudawa da maƙiya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kullum suke tunani yaya za su kashe shi, kullum suke ta shawarwari da kullum yadda za su gama da shi. Kaga akwai buƙatar ya kasance koyaushe tare, yana tare da makami. Kaga wannan zai yi maganin dukkan wani munafiki wanda yake ƙoƙarin ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam samame domin ya mata kisan gilla. Kaga nan ma riƙe wannan mashin ya yi amfani. Abu na uku, sukan fita waje cikin jeji lokacin da su biya buƙata. Guri ne kuma wanda a iya samun namun daji wani lokaci, a iya samun miciji, a iya samun wata ne dabba wacce za ta iya cutar da mutum, wannan sanda ɗin za ta iya taimaka wajen ka kare kanka. Sannan abu na hudu, shi kansa lokacin da mutum ya zo ba wali, misali idan guri ya kasance ɗan dauri ne yana buƙatar ya haƙa gurin don kada ya zama yana ba wali, ba wali yana dawowa jikinsa, to sukan yi amfani da wannan sandar, wannan bashin wajen su caccaka kasar su yi laushi saboda mutum ko yayi bawali ba zai dawo jikinsa ba. Sannan daga cikin amfani ta wannan sanda din akwai rataye kayayyaki, ka ɗauko kayanka ka rataye ka sa sanda din sai kuma ka rataye a wuya ko kamar yadda Fulani suke. Sannan yana daga cikin amfaninta abu na shida, at-tawakkul alaiha, in ka gaji ka dan kama ta ka dogara ka kingida a kanta. Sannan kuma sun ce yana daga cikin amfaninta abu na bakwai kenan, a lokacin da zai biya bukatar tasa yakan iya ya dasa ta ya cire rida'insa wato gwadansa da ya rulluba ya dora sai ta zama masa sutura ko wanda yake nesa ba zai ganshi ba. Da wasu bukatun daban wanda masu rike sandan sun san su, kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanam wa liya fiha ma'arib ukhra. Saboda haka akwai wasu bukatun ma wanda ku masu rike sanda kun san su. Wannan sandan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake rikewa tana da kissa. Bukhari ya rawaito a cikin littafinsa sahihin littafinsa daga Urwa ibn Zubair, shi kuma daga babansa Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam yake cewa laqaytu yawma badrin Ubaidah ibn Sa'id ibn al-'As wa huwa mudajjajun la yura minhu illa 'aynahu. Ranar yaqin Badr, lokacin da aka fito aka fara kwaftawa tsakanin musulmi da kafirai, na ya aran gama da Ubaidah ibn Sa'id ibn al-'As, wani gawurtaccen kafiri ne, ya yi cukus da kayan yaƙi ko ina silke ne, ba inda nake gani sai idanuwansa kawai, saboda haka ko ina hana ƙarfa wucewa ne. Yace dai aran gama da shi, wa huwa yukanna abazatil kirshi, ana masa wannan alkunya, uban mai timbi. Uban mai timbi, wani sun ce wai yana da wata ƴa mai timbi, to kullum yana yawo da ƴar tashi, ƴar tashi kuma ta da wani timbi, sai ake ce masa Abu Zatil Kirshi. Da ya ci karo da shi Abu Ubaida, sai Ubaida ya riƙa kirari yana cewa ana Abu Zatil Kirshi, sai ni Abu Zatil Kirshi, uban mai timbi. To lokacin da Zubair ibn al-Awwam ya gan shi, sai ya kai masa ɗauki da wannan gajeriyar sandar, wannan ananza ɗin da suke hannunsa, wannan gajeren mashi ɗin ya danna masa shi a idanunsa, nan take faɗin da take. Saboda haka ya kama, inji Hisham ibn Urwa yake to an bani labarin lokacin da ya daɓa masa wannan ya faɗi rigijin a ƙasa, yace da nazo cire mashi na ja ya ƙi ruwa, sai da na sa ƙafata na dinda kansa, sannan na sa iya ƙarfina na finciku har sai da kan mashin ya tankwale, a shi kaga ya shiga kenan da yawa. To shi ne bayan an gama yaƙi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni mashin nan naka, ba ni wannan anaza ɗin wannan sandan. To shi ne sai ya danka wa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yake yawo da ita, a ga shi tana da ƙisa. Bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta koma hannun sayyidina Abubakar, sayyidina Abubakar ya ce a bashi ita, ya karɓa yana yawo da ita. Bayan Allah ya karɓi ransa, sai ta koma hannun Umar, ya ce wa Zubair ibn al-Awwam ya bashi wannan sandar, ya dawo masa da ita. Bayan Allah ya karɓi ran Umar, ta koma hannun Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Bayan Uthman sai ta koma ga Ali, Ali ta koma gidan sayyidina Ali. Daga nan kuma shi Abdullahi ibn Zubair, afwan, shi Zubair ya neme ta a abin da ɗansa Abdullahi ya ce a bashi sandar, ya ci gaba da riƙe ta har lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya kashe shi. Saboda haka wannan shi ne ƙissar ita wannan sanda ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake riƙewa. a yau za mu takaita karatu saboda a gaje nake da yanzu nan da dawo daga tafiya daga Katsina. Saboda haka za mu dakata a nan a kira sallah sannan mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi. Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada, abinda muka yi kuskure kuma Allah ya taimaka. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan ke ina son dan Allah a yi mun karin bayani game da waɗannan littattafan kuma da mahimmancinsu. Na ɗaya Fathul Qadir, na biyu Ihya'u Ulumuddin. Littafin Fathul Qadir littafin tafsiri ne wanda Muhammad ibn Ali al-Shawkani ya rubuta. Fathul Qadir kusan za ka iya cewa littafi ne da ya haɗa manya-manyan littattafai guda biyu ta fuskar diraya a ta fuskar riwaya a tafsir bin Ma'thur. Ya yi amfani da littafin Ad-Durrul Mansur na Suyuti ta fuskar kuma التفسير بالرأي ينفعني لكتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن سوى ناك يا هذا المكان وأنا لن تتفسر سنة شيء ما قمه يشغل دناشي اجتهاد دناشي بنتكيد يتاشوى أن تفسيرنا تفسير قصف القديم أو يكا تفسيري نيوان بينا دمهم منشي قوليد بشكيه ga dalibi idan ya mallake shi zai samu fa'idoji masu yawa ta fuskar riwaya da kuma ta fuskar diraya. Littafin Ihya Ulumuddin littafin Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali bi tashdid az-zayt, mukan ce Al-Ghazali amma magana da take mafi inganci ka ce da shi Al-Ghazali ba kuma Garzali ba, wanda ke gar kai Al-Ghazali nisba ce ila al-ghazl, ghazl shi ne saka an ce ubansa ya kasance kana yazdi fa kana yusamma ghazalan, ghazal shi ne mataki. Don haka wanda ake dingina shi zuwa ga Al-Ghazali sai a ce Al-Ghazali ba nisba ba ce zuwa ga Ghazal. Ghazal ita ce barewa, ba ana dingina shi ba ne zuwa ga barewa, domin ka ce Al-Ghazali ka dingina shi zuwa barewa, an dingina shi ne zuwa ga sana'ar babansa sai Al-Ghazali wato ɗan masaki. Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid al-Ghazali shine ya rubuta littafin Ihya Ulumuddin, wanda kuma jullin abinda ya yi amfani da shi ya yi amfani da littafin Qutul Qulub na Abu Talib al-Makki, sannan ya yi amfani da littafin Al-Muhasaba na Abu al-Harith al-Muhasibi. Waɗannan suna daga cikin manya-manyan littafan da ya yi amfani da su wajen gina littafin shi mai suna Ihya Ulumuddin. Wannan littafi ya rubuta shi ne domin ya ba da tarbiya abinda ake kira at-tazkiya, tazkiyatun nufus, tsarkake zuciya, ya yaƙi dukkan wata datti, wani ƙazanta da datti da muguwar ɗabi'a da muguwar sifa wacce za ta iya kama zuciyar ɗan adam ta yi masa illa. Za ka yi gina wannan littafi domin ya zama kamar tsarkaka ce ga zuciya, abinda wasu daga baya suke jingina shi da at-tasawwuf. To kasancewar Ghazali ko Al-Ghazali kamar yadda ya kamata a kira shi, malami ne wanda ya yi ƙarfi a ɓangaren ilmul kalam, ya yi ƙarfi a ɓangaren ilimin falsafa da ilimin mantiki, ya yi ƙarfi a nan ƙwarai da gaske, ƙwarai da gaske, har ta kai almajirinsa Ibnul Arabi, Abubakar Ibnul Arabi al-Qurtubi yana cewa malam yana nufin malaminsa Abu Hamid yake cewa ya haɗi falasifa daga baya ya yi yunkurin ya amayo su amma sai ya kasa sauraka wanda ilimin ya bi jininsa ya bi jikinsa bai da ƙarfi ƙwarai da gaske akan abin da ya shafi ilimi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa bida'ati fil hadisi mujja hajata kadarata a cikin hadisi ba ta da yawa ba ta da nauyi ta kayauci saboda haka a fuskar hadisi wato ba ya da nauyi kaɗan shi ya sa wannan littafin nashi sai ya cika shi da hadisai marasa kyau ɗewa hadisai baragurbi wanda malaman hadisi tidi sun yi bayani a kan rashin ingancin wasu hadisan ba kwata-kwata ba su da asali in kana so ka gane wannan sai ka koma kan aikin da Zainuddin al-Iraqi ya yi wa littafin takhrij ihya ulumuddin Zainuddin al-Iraqi ya yi wa wannan littafin aiki ta hanyar bin hadisan ciki ya gano asalinsu to wajen wannan aiki za ka ga irin bayanan da ya riƙa yi a kan hadisan da suke cikin ihya ulumuddin kuma shi kansa daman ya ce ba ya da ƙarfi a cikin harkar hadisi to sannan kuma ya cika shi da abin da yake ilimin tsufanci wanda wasu abubuwan sun yi nesa da shari'a sun yi nesa da ruhin shari'a ƙwarai-ƙwarai da gaske haka sun yi nisa da ruhin shari'a wasu maganganun da ya riƙa faɗa a cikin littafinsa karo wa babin tawakkali irin abin da ya faɗa in ba a cikin littafin ya ulumuddin ba ina ma za ka ga falalan yunwa ita kanta yunwa har tana da falala babu fadilatul ju'i falalan yunwa saboda haka yana faɗan wasu abubuwa wanda kai da ka ji su ka san kai ba zai yiwu da a ce wani abu musulunci ba ne a ce kada ka ci abinci sai idan in ka tofar da yau ƙudaje da suke gun sun ƙi hawa to alamar lokacin ka san ka yadda kana jin yunwa sannan kada ka yadda kullum ka wuce gurasa ɗaya ko a ce ka yi kwana da kwanaki babu abinci wannan dai yana daga cikin tawakkali ko a ce yana daga cikin tawakkali ka yi tafiya cikin dokar daji ungurumin daji wanda ba gida gaba babu gida baya sannan sahara ce har ila yau babu shuke-shuke babu itatuwa amma ka karɓi guzuri yana daga cikin tawakkali kai wannan tafiya ba guzuri in ga ka kaci ka mai tawakkali yana daga cikin tawakkali duk abin da ka samu kanka aji ka rabar haka ko ce fa nan gobe ka a samu a gidanka wannan shi yake nuna kana da tawakkali matuƙar ka ajiye dan gobe to ka fita daga cikin sahun masu tawakkali irin waɗannan maganganun duk da suka ƙetare shari'a da ba sa cikin ko a ce ka fita kasuwa ka zauna masallaci sai an kawo an baka wai duk abin da ubangiji ya riga ya rubuta maka zai same ka ko baka je ko ina ba za ka zauna mutane kai ta ibada mutane za su ga kirkinka su riƙa kawo maka abinci to kaga duk wannan ya fita daga cikin ruhi na shari'a ko a ce in kana son ka samu ƙarƙaka ka samu kusanci sai ka kakkaɓe dukkan wani abu ka nazarci ibada ba ruwanka da neman abinci ba ruwanka da neman ilimi ya ce hatta karatun ƙur'ani sai ka bashi ka jira ka samu fasahi talaqqi inda ulama'i sunna sai ina malaman sunna suke ɗauko hujjarsu a nan masallacin mu kai da ni na gabatar da ita to a cikin mun yi magana mun karanto wasu maganganu irin wannan na Abu Hamid al-Ghazali a cikin littafin sa ihya ulumuddin wannan littafin lokacin da ya shiga maghrib al-arabi wato kasashen har hatta kasar Andalus lokacin tana hannun musulmi malamai sun yaƙi littafin idan kuna jin mashahurin malamin malikiya ɗin da ake kiran shi al-Mazari har littafin ya rubuta domin raddi ga littafin ihya ulumuddin har yake cewa Ghazali ya faɗo daga sama da ƙwaƙwalwarsa kansa ya fashi a dalilin wannan littafin har ta kai malaman maghrib a wancan lokacin suna fatawa ma a kan a ƙona littafin saboda abubuwan da suke ciki wanda ba su dace ba akwai abubuwa masu kyau a ciki kamar yadda Ibn Taymiyyah ke tafihi kalamun jayyid a cik gaske akwai maganganu masu kyau wanda har ta sa wasu suke ganin a iya rairayo abubuwan da suke kyau da kyau a karanta a bar abin da ba su da kyau. Akwai Jamaluddin Qasimi ya taba daukan littafin ya rairaye shi, ina jin sunan da ya sa wa littafin Mau'izatul Mu'minin fi Tahdhib Ihya Ulumuddin a cikin dan mujalladi da mai fi shafi 300 ba, tare da cewa shi littafin wajen mujalladi hudu ne manya-manya, to amma abinda iya rairayewa bai fi mujalladi ɗaya ba, wanda wannan idan mutum ya karanta zai ga watakila abubuwan da suke masu kyau na littafin. Amma littafin gaskiya akwai tarkace da yawa a ciki wanda ta ja malamai a wancan lokacin suka riƙa fatawa a kan a ƙona ma littafin. Sannan ya ce muna son maraji'i na ulumul hadis, wannan aika aiko ta da yawa. Akwai ɗan takardu da na taɓa rubuta da daɗewa a kan littattafai na ulumul hadis wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya mallaka, sunan shi maktabatul talibul hadis ko talibul ilmul hadis, wanda na kasa su zuwa ga fannoni daban-daban na ilimi. Idan har shi wannan ɗalibi ne na ilimi, in ya samu waɗanda suke halartar halakar karatunmu na ɗorayi wanda muke a cikin littafin Mukiza, na ba su wannan takardu sun yi fotostat, ka samu wani daga cikinsu ya baka, don haka ba sai na faɗe su a nan ba. Sannan wanda yake cewa hadisin da yake cewa man ahabba an yuqsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahima, yake me ake nufi da wannan hadisin? Hadisin yana cewa duk wanda yake son a shimfiɗa masa arzikinsa, wato a faɗaɗa masa, a yalwata masa arzikinsa, a jinkirta masa a cikin rayuwarsa, to ya sadar da zumuncinsa. Malamai sun ambaci wannan hadisi wanda suka ce yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna cewa Ubangiji yana iya ƙara maka a cikin rayuwarka, ya ƙara maka kwanakin rayuwarka. Me yake nufi da ƙarin kwanakin rayuwa? Kun san matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta, wanda har Siyubi ya yi risala ma a kan wannan matsala ɗin, ya ce ita ce matsalar da suka saɓa da baban shi, ya yi littafi a kai kuma ya ƙura babansa a kai. Yana da risala ƙarama, ba zan iya tura sunanta ba, amma matbu'a fi ziyadatul umri wa nuqsanin. Saboda haka wasu sun ce rai baya kwanakin da Ubangiji ya yanka maka ba za su faru ba. An yanka maka shekara 70 a duniya ko 60 a duniya, ba za ka wuce wannan 60 ko 70 din ba. Wasu kuma suka ce a za ka iya kauce. Dalili wannan, wannan hadisin ya nuna za a iya ƙara maka. Akwai hadisin da ya nuna birrul walidain, biyayya ga iyaye shi ma yana taimakawa wajen ƙarin shekaru na rayuwarka. Sai dai suna cewa Ubangiji yana rubutawa kamar yadda ya riga ya rubuta komai a cikin lauhul mahfuz. Wane zai shekara 70 in bai sada zumunci ba? In ya sada zumunci zai kai da 5. Saboda haka ka ga dai abin yana nan cikin lauhul mahfuz, ba bai fita daga cikin lauhul mahfuz ba. Kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, komai Ubangiji ya ƙirƙire shi. Shekara 70 in ba ka sada zumunci ba, in ka sada zumunci kuma za a ƙara maka 3 ko 5 gwargwadon yadda Ubangiji ya so yanka maka. Ashe ka ga dai abin yana nan rubuce, bai fita daga wannan. Shine abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa. Akwai maganar da Mu'tazila suke faɗa dangane da wanda aka kashe, mutumin da aka kashe shi, shin ajalinsa ne yayi ko ku a'a gaggawa aka yi masa? To Mu'tazila a gurinsu gaggawa aka yi masa, da ba a kashe shi ba zai wuce wannan shekaru, wanda ahlus sunna kakaf sun saba musu anan. su a gurin Mu'tazila wanda aka kashe shi to ba ajalinsa ne ya zo ba, wani ne ya yi masa ta'addanci ya katse masa rayuwarsa, ba don wannan ta'addancin ba da ya wuce ta. Amma gurin Ahlus Sunna ba haka bane, zai iya yiwa a Ubangiji ya riga ya rubuta ajalinsa, ya rubuta kuma sababin mutuwarsa, ya zama wannan kisan shi ne sababin mutuwarsa, don haka ba katse masa rayuwarsa aka yi ba, haka Ubangiji ya rubuta masa. Don haka wannan hadisai suna nan a babinsu, wanda kuma zai ce ai Allah ya ce li kulli ummati al-ajal wa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, baya cin karo da irin wannan hadisan. Don ka dubi yakin ayar cewa idza jaa ajaluhum, yaushe ne la yastaqdimun idza jaa ajaluhum, idan har ajalin ya zo to ba za a ƙara kora da rubuci ɗaya ba, wa lan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha, duk inda za ka gani za ka ga wannan kaidin idza jaa ajaluha. To amma yanzu kai da kake an rubuta maka shekara 70, a cikin shekarunka kana shekara 20-30, kai ta sada zumunci kaga ajalin bai zo ba, saboda akwai damar a yi ta ƙara maka, don aya cewa ta yi idza jaa ajaluhum, idan ajalin ya zo, idan lokacin mutuwar ta zo, to babu kuma maganar a ƙara maka wani abu a kai. Saboda wannan hadisi yana nan a babinsa, baya buƙatar tawili, kuma duk mai son ya samu falala a cikin arzikinsa, akwai wanda suke tawilin cewa ana nufin a sanya masa albarka a cikin rayuwarsa, wannan duk fassara ce daga cikin fassarorin da wasu malamai suka yi wa hadisi. Sannan yake wai a gaya masa don Allah mai wannan lafazin yake nufi, kullataini idza kana al-ma'u kullataini lam la yahmil al-khabath, kullataini kukan ce kula biyu, amma idan za mu faɗe shi da siga ko kuma da ƙididdiga ta zamani, wasu malaman sun kiyasta kula biyu da lita 47, idan ruwa ya kai lita 47 la yahmilu al-khabath, dan najasa ba za ta iya jirkita shi ba, to najasar da ba ta fi ƙarfinsa ba, inda a ce ruwa ya kai wannan yawan sai a ɗan ɗugon fitsari ya faɗa ciki, to ba a cewa ai wannan ruwan ba zai yi alwala ba, ba zai yi tsarki ba, ba zai kaza kaza, a'a wannan yawan nashi ya rinjaye wannan ɗugon fitsari ɗin, don haka za a iya amfani da shi a gurin tsarki ko a babin alwala. Magana ce doguwa akan hadisul qullataini, magana tana da faɗi sosai, in muka ce za mu yi darasi sai mu yi kwana biyu muna yi akan wannan hadisi. Al-Ala'i yana da littafi kacokan akan wannan hadisin, sunan shi tafsiru hadisul qullatain, saboda ka darasi ne babba. Wannan yake wai mutum zai iya sanya wa ɗansa suna Al-Qasim, kuma ya riƙa kiran shi shi kuma Abul Qasim, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai ya hana mutum a yi masa alkunya da Abul Qasim, tasammu bismi wa la taknau bi kunyati, ina jin mun karanta wannan anan ko, to ka je ka nemi kasar din ma kawai, kowane ne ka je ka samu cikin kasussukan, ka sai duka kasussukan ta jiridu sari kasar 80 hadda ne yau kenan, ka zauna ka ji daga farko har ƙarshe, sai ka haka gano kasar da nawa ne. Wannan yake ma hukumu tafakkur bi ma'iz zamzam, ana cewa az-zamzam, waye mai wannan larabcin az-zamzam, ana sa alif da lam, shi kansa alif zamzam, ba a sa masa alif da lam. Ma hukumu tatahhuru bi ma'i zamzam, za ka yi larabcin, me hukuncin yin tsarki da ruwan zamzam? Babu komai, ruwan zamzam ruwa ne, duk da Allah ya albarkace shi ya sanya shi magani ne na cututtuka, sannan kuma Ubangiji yakan biya wa mutum bukata lokacin da ya yi addu'a yayin da zai tashi, duk da haka bai hana a yi tsarki da shi. Kun san da shi ne ruwan da aka fitarwa da Hajar da ɗanta Isma'il da kuma waɗanda ma suka same ta a gurin, duka shi suke amfani, shine ruwan shansu, shine ruwan wankansu, shine ruwan tsarkinsu, ba laifi suka yi ba. Don haka kai ma in ka samu kayan tsarki da shi ba wani abu. Me ya hukuncin zuba shi a cikin ruwan da ake yi wa mamaci wanka? Ba wani falala, don ka zuba shi ba za a kankare wani mamacin zunubi ba, ko ya samu sanyin kamari. Duk ba wannan. Da kai masa wanka da ruwan je gidanku, da kai masa da ruwan zanzan duk ɗaya ne, ba bambanci. Wani lokaci mutane sai a dinga kiyasta abubuwa da hankali, kuma ita shari'a ba haka take ba. In shari'a ta ce a yi kaza kawai a yi, bata ce ba kuma kai sai za ka yi kiyasi a nan gurin ba zai yiwu ba. Ruwan zanzan ɗin nan ba dan an gaya mana ga falalarsa ba, ba mu isa mu ba shi falala ba. Ruwa nawa muke gani dole mu kane shi, kaga ruwa yanzu ka hauda na kaga ruwa da abubuwa sai ka ba shi falala? Ba ka ba shi falala ba. Za ka gan shi kan dutsen dala ko kan dutsen goron dutse, ga shi dai gurin da ba ka tsammanin ruwa sai ka gan shi, shi kenan kuma sai a ba shi falala? Ba wani, ba da wani falala, zai da yake da rijiyar gidanka da famfon gidanka, ba wani, ba wani, ba wani abin da ya fi wannan. Saboda haka idan nasti ya zo ya faɗi falala, kun ga ruwan zanzan ɗin nasti ya zo, amma wasu ma inkari suka yi, suka ci su ba su yadda ba. Kamar Muhammadu Ghazali a cikin littafin sa As-Sunnah An-Nabawiyyah bain al-muhaddithin wal fuqaha wa bain al-muhaddithin wa bain ahli al-hadith wa bain al-fuqaha wa ahli al-hadith, kun ga shi cewa bai yadda wai ma'u zamzam bi ma shuriba lahu ko ta'amu tu'min wa shifa'u tuqmin, yace shi bai yadda ba. In haka ne yaya muka bar kutare da guragu da makafi da mai ba za a je a ta ba su ruwan zanzan suna warkewa ba, ka ji dan banza. Amma subhanallah, amma Allah ya gafarta masa, sai kuma Allah ya yafe masa. Wato abin ne da takaici, wato yana sani fa magunguna da yawa wanda ya yarda da su zai yi ciwon kai, a ɗauki maganin da aka ce na ciwon kai ne, mutane da yawa sun sha sun wanke shi ya sha ya kasa wanke. Ai ba don ka riƙi sabab ba, dole ne musabbab ya kasance. Kana iya riƙon sabab kuma ya takallafin musabbab. Na haka magani nawa ne zai yi ma wani amfani, a sifanta ma wani shi kuma ya je ya sha bai masa amfani ba. Sau nawa kuna ga maganin malaria ɗin nan, wani aka yi masa baya masa amfani, wani kuma aka yi masa zai masa amfani. Chloroquine ɗin nan da ake, wani aka yi masa ba zai iya bacci ba a daren, wahala shi da shi take, wani kuma ba a jin komai. To shi kenan wanda bai mai amfani ba sai ce ƙarya yake baya magani, dan shi bai masa ba. To haka ne wannan ruwa da za ka sha na zamzam duk bai wuce addu'a ba, kamar sauran addu'o'i ne da mutum yake ana iya karɓa, ana iya kuma mayar masa da addu'arsa. Amma kuma ai da dama an samu bayanai masu yawa na wasu mutane da suka yi amfani da shi suka samu sauƙi. Ni ɗin nan akwai wanda ya gaya min, Sheikh Muhammad Zarban ya gaya min da bakinsa, ce akwai wata ƴar uwarsa, ƴar uwar mahaifiyarsa, akan kensa ba abinda ba a yanke mata, a yanke mata mamanta waye. Ke daga ƙarshe da ta zo ta hau shan ruwan zanzam, shi kenan sai kansa ta tsaya nan. Shi wannan a gidansu abin ya faru, ba wai ba shi labari a kai ba, ganau ne ba jewu ba. Sannan akwai wata ƴar Maroko wacce ita ma ta kamu da wata sata kensa, ba inda ‘ya’yan uwanta ba su kara a cikin duniyar nan suna neman mata magani ba, ƙasashen Turai ɗin don an je an kwantar da ita, har ta kai ma wani asibiti ya yi auna-aunansa. Ƙarshe aka ce wannan matar ba za ta wuce kaza lokaci kaza ba za ta mutu, wato har ma suka sanya mata jet ɗin mutuwa, ce ba za ta wuce lokaci kaza ba za ta mutu. Tsohuwan nan ta ce to tunda abin ya zama haka a kai ta mutu a kusa da manzon Allah, don haka a kai ta Madina a ajiye ta a can, in mutuwa ta zo ta same ta a can ta mutu ta a can, ya fi mata. Aka kai ta can, ‘yan uwan nata suka tafi, ta zauna ban da ruwan zanzan ba abinda take sha, tana ta sha. Lokacin da aka gaya musu za ta mutu ya zo, saboda haka suka hau jirgi suka tafi suka same ta, mutanen Maroko ne. Suka je su je ana maganar jana'iza, wata mata ta mutu kaza kaza. suka sai suka same ta bulbul da suka bata ta kara lafiya suka ce a aya ta ce wallahi gani nan dai ba wani abu ciwon da take ji ma ta daina ji suka kuma kwasar ta suka koma gurin wannan likitan da yace da su za ta mutu ya bintika ya bintika ce ai lafiyar ta lau ce to ba kake ce za ta mutu ba ce ne ya faru ya haka kika dawo kin warke sai ta bata san wani likita ya duba ta ba sai gurin wani neman magani ba kito wani irin abinci mai kike ci ne kita ce ita ba abinda take sha din banda zanzan wannan yasa ba har suka yi bincike akan zanzan suka ga cewa duk duniya ba ruwa irin sa Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi da kansa yana bada wannan tajriba ta shi a cikin silsila lokacin da yayi fama da wasu rashin lafiya ba irin asibitin da bai shiga ba ya samu magani bai samu ba karshe ya ce zai gwada amfani da ruwan zamzam kwanansa 40 tir baya cin komai sai ruwan zamzam baya sa komai a cikinsa daga nan daga wannan lokacin kuma ya rabu da cutar wannan ya sa ya rubuta abu kaga ta'amu tu'min da annabi ya faɗa shi kansa abinci ne ya zama masa a madadin abinci sannan washi sa'u suqmin ya warkar masa da cutarsa lokacin da Abu Zar ya zo daga garinsu ya zo Makka yana so ya bincike game da ya ji labarin annabi an ce akwai wani ya bayyana yana wani karatu shi ba waka ba shi ba yana so ya gan shi lokacin da ya zo zauna a Makka yana koye-koye banda ruwan zamzam ba abin da yake sha a wannan lokacin bai san kowa ba a Makka kuma baya so ya fito kada a gane ga bukatarsa ya zo ne ya ga ya je ya zauna ya ji me annabi yake faɗa in ya faɗa haka watakila Qurayshawa za su sa katanga tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai boye kansa a lokacin yace ruwan zamzam kawai yake sha to irin wannan suna nan da yawa don haka idan an ce ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin ga wanda yake da imani ba wani abu ne abun mamaki a gurin Ubangiji hakan ta kasance haka Ubangiji shi ya saba shi ya faɗa abin to kuma duk abin da bai faɗa ba bai kamata kuma kai kuma ka zo kai ta karawa ba kace to kuma abin nan zaka ga abin nan wasu har kayan sa wasu suke wankewa a ciki suna sawa a jiki wani albarkar ta ratsa su menene ban sani ba to duk wannan yana daga cikin jahilci ka dai sha ka yi addu'a in za ka sha ka yi addu'a Allah ba ni kaza Allah ya kawar mun da kaza in za ka sha sannan shi kansa wani abu ne na biyan bukata Ibn Hajar ya tashi ya roki Allah ya bashi ilimi ilmun rijal kamar irin yadda ya bawa Al-Hafiz Az-Zahabi kuma Allah ya bashi ya samu ilimi mai yawa a cikin wannan fanni a zamaninsa ba a yi kamar sa ba har ma ta kai ma malamai suna yin masa kirari cewa mata sun zama bakararai sun kasa haifar kamar ta dukkan da ya mutu har yau ba a san kamar Ibn Hajar ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi abubuwa uku